Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar dalo da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Wan sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmu Si Garba ne da Baba Yaku Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi na ranar 36 ga watan Satumba. Yan Shi'a sun yi zanga-zangar neman a saki jagoran su Ibrahim Zazzaki da matarsa. An samu kullar zazzabin lasa a jihar Plateau.
Mun yi bincike, mun doka jinin su aka kai Lagos an gwada. A cikin guda bakwai din nan guda biyu suna da cutan, amma guda biyar ba su da shi.
Za a kuma ji cewa an shiga koya ma mata sana'o'i iri-iri a jamhuriyar Nijar ciki har da kanikanci. Daga nan kuma a ji wani rahoto na musamman kan yancin fadar albarkacin baki a ƙasar Somalia. Sannan kuma mu koma kan rahoton inda za mu tabo batun sace mutane a jihar Taraba. Daga nan kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Jagoran addini a Irani Ayatollah Ali Khamenei ya nana ta shakkansa akan ko Saudiya za ta iya tattalin wurare masu tsarki na musulunci, kuma ya zargi masarautar kasar da kashe mahajjata a wani turmutsu-mutsu da ya faru a hajjin bara. Khamenei ya ce ‘yan Saudiya marasa tausayi su ne suka kashe bayin Allah, waɗanda suka haɗa waɗanda suka mutu da waɗanda suka samu rauni, a maimakon su ba su magani kuma su mai su jinya, kila ko za a ceto su. Ya ce su ne suka kashe su. Khamenei ya yi wannan kalamai ne a wata sanarwa wanda ya dora akan shafinsa na yanar gizo na cika shekara ɗaya da faruwan wannan bala'i, sai dai bai bada wata shawara ba ko kuma bai bada wata shaida ba akan wannan zargin da ya yi. Nan take Saudiya ta mayar mai da martani, inda Yalima mai kula da harkokin cikin gida Muhammad bin Naif ya ce Iran tana kokarin ta sa siyasa a cikin harkan haji da ke buƙatar aƙalla kowane musulmi ya samu cikin rayuwarsa. A cewar gwamnatin Saudiya, turmutsu-mutsun na bara ya yi sanadiyar mutuwar mutane 769, to amma kamfanin dillancin labarai na AP ya ce yawan mutanen da suka rasa rayukansu a cikin wannan hargitsin sun kai mutane 2,426, bayan ta tattara wasu jawabai da kafofin yaɗa labarai na cikin gida da kuma jami'ai na wanda ƙasashensu suka zo aikin hajjin.
Ministan Shari'ar ƙasar Gabon Serafin Modungu ya yi murabus a kan takaddamar sake zaben shugaba Ali Bongo, inda ya zama babban jami'in gwamnati na farko da ya fara aje mukaminsa tun bayan da aka kammala zaben. Hukumar zaben Gabon ta ba da sanarwa a makon da ya gabata cewa shugaba Bongo ne ya lashe zaben, inda ya doke ɗan takarar jam'iyyar adawa Jinping da kimanin ƙuri'u 5,000, abinda ya janyo zanga-zanga da tashe-tashen hankula a kan tituna, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 6. Modunga ya bayyana wa gidan rediyon Faransa na RFP a jiya Litini cewa gwamnati ba ta sauraron damuwar al'umma akan kawo zaman lafiya, wanda shi ne ya yi sanadin ajiyar aikinsa. A jiya Litini kuma Modungu ya madugun 'yan adawar Jinping da ya ayyana kansa a matsayin shugaban Gabon, ya yi kiran da a yi gagarumin zanga-zanga na gama gari. Yana mai cewa sawa tattalin arzikin ƙasar ta naki zai matsa ma gwamnati lamba, sai dai kuma mutane kaɗan ne suka yi zama a gidajen su jiya Litinin ɗin. Wasu bankuna da shaguna da ke babban birnin ƙasar Libreville sun sake buɗewa biyo bayan tashin hankalin da ya gabata.
Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Babban birnin Somalia Mogadishu wanda ba dadewa ba ake daukan shi a matsayin birni mafi hadari a duniya. Yanzu yana shirin daukar bakoncin tarin koli na hukumar IGAD ta cibiyar raya kasashen Afrika na cikin 53 a karon farko. A ƙarshen wannan mako bayan yakin basasa da aka kwashe shekaru da dama ana yi a ƙasar, inji jami'ai. Shugabannin ƙasashen Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan ta Kudu, Sudan da Uganda za su halarci wannan taron wadda zai mai da hankali akan ci gaban siyasa da tsaro da aka samu a Somalia da zancen zaɓe na ƙasar mai zuwa na wannan shekarar ta 2016 da kuma batun rikicin siyasar Sudan ta Kudu a fadar jami'an diplomasiya. A wata hira da ya da muryar Amurka, ministan harkokin wajen Somalia Abdusalam Umar Hadley ya ce wannan babban abin tarihi ne ga Somalia, da yake wannan shine karin farko da Somalia ke daukar nauyin irin wannan taro na cikin wato a shekaru fiye da 30. Ministan ya ce ba zai yake tsammani kan cewa za a huskanci kalubale na tsaro wanda kungiyar ta'adda ta Al-Shabab take yi a Somalia, da yake ta jima tana kawo wa harkokin tsaron kasar Chicas da ma wasu makwabtan Somalia musamman Kenya kuma suna ci gaba da kai hare-hare na kunar bakin wake. A makon da ya gabata ma wani bam ya tashi a wata mota da yake ya kashe akalla mutane 25 kusa da fadar shugaban Somalia.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a Abuja, inda ƴan Shi'a suka yi zanga-zangar buƙatar a saki masu shugabansu Sheikh Ibrahim Zazzaki da matarsa. Nasir Adamu Al-Hikaya gare ka.
Kungiyar ƴan uwa musulmi wato ƴan Shi'a mabiya Ibrahim Al-Zazzaki na ci gaba da dagewa don neman jami'an tsaron Najeriya su sako shugaban nasu Ibrahim Al-Zazzaki da uwar gidansa Zinatuddin. Yan Shi'an dai maza da mata sun yi maci tsakiyar Abuja da yake kwan neman sakin shugaban nasu da ke adane tun Disambar bara bayan arangamar sojoji da yan Shi'a a Zaria. Yar shugaban kungiyar Shi'an Suhaila Ibrahim Al-Zazzaki da tace ta samu ganin mahaifin nata ta yi karin bayani.
Wato ainihin yana da kwanciyar hankali mutum ya san shi, sai san cewa ba zai ganshi cikin rudu ba. Amma ko duk da haka nan, idan muka saka mu akan opposition ɗin shi, muka yi tunanin duk abin da ya same shi ya same mu. Sannan haɗe da ciwon yana jinya da jikin shi, wanda duk da yanzu misali kafan shi yana samun ɗan sauki, amma da jarauni a tare da shi, hannun shi bai gama barkewa ba har yanzu. Kuma a ce mutum ba kawai ya rasa yara ba, ba kawai ya rasa mabiya ba da ɗaliban shi, ba kawai duk wa'innan abubuwan ba da ma abubuwan da ya mallaka da ya rasa, ba wa'innan ba kawai, ya rasa wani bangare na jikin shi, wato ya rasa idanuwan shi, ya rasa idanuwan shi, zan ce idanuwa saboda idan shi ɗaya babu, ɗayan kuma na biyu yanzu haka baya gani da shi, so ɗaya yake da a ce ya rasa duka idanuwan shi. Kuma a ce banda haka nan kawai an raba ka da wa'inda kake so, ba ma batun mutum yana cikin duk wannan damuwan ya zama zai samu wanda zai tattauna wannan matsalan da ba an raba shi da family din shi.
Kama daga kwamitin bincike na gwamnatin Kaduna wanda ya kammala aiki ya mika rahoto da ya bugi jake ya bugi taiki kan akasin, har zuwa hukumar kare haƙoƙin bani Adama sun saurari bayanai daga dukkan sassa da ke alaƙa da arangamar da ba da tabbacin yin adalci. Gwamna Nasiru El-Rufai na Kaduna ya ba da tabbacin bin Kaduna dukkan sassan. Baya ga batun na 'yan Shi'a, El-Rufai ya buƙaci malaman Islama su dage wajen shiga yankunan karkara don wayar da kan musulmi aƙidun Islama da rigakafin duk wani lamarin da ka iya tada husuma nan gaba.
Duk abin da aka ce a yi ɗin, ƙoƙari a yi domin mu samu zaman lafiya da kare addinin musulunci da suna Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasar mu. Wani abu da muka lura da shi a wannan jiha, na kai wannan magana mitin ɗinmu na gwamnonin arewa suka nuna mana suna da shi kaɗan amma ba kamar jihar Kaduna ba. A ƙauyukanmu na jihar Kaduna, tun ba wurin su so ba, makarfi kudan ba, muna da wasu irin sects iri-iri suna fitowa. Akwai wasu ahlul Qur'an wanda su kawai abinda Qur'ani ya faɗa ba ruwansu da sun, saboda haka alwala ba su yin sunnonin alwala sai farillai, ba su yadda da hadisi ba. Akwai wata mata ma da tace ita tana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. To muna da irin waɗannan ƙanƙananan, kowannen su sai su ce su musulmi ne, gashi-gashi. Yawanci abinda muka gani a ƙauyuka ne, inda akwai jahilci da talauci, a fi sa ido a ƙauyuka.
gwamnatin Najeriya ta shugaba Buhari ta dauki matakin duba abubuwan da aka gano sakamakon akasin Nazaria don yin adalci ga dukkan sassa. Nasura da Maili kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Amin kuma a gaida El Hikaya kafin mu ci gaba sai a dan girgije da wannan. Yanzu kuma bari mu je Jamhuriyar Niger, inda aka shiga tayar da komatsar mata ta hanyoyi daban-daban, ciki har da koya musu kanikanci. Tamar Abari, gare ki.
Kimanin ‘yan mata 21 ne yake samun horo a cibiyar koyar da sana’ar hannu da ke Jiratawa ta jihar Maradi. Wannan yana da nasaba da niyyar gwamnatin Niger da ban hannun abokan hulɗa irin su UNICEF da UNFPA na kyautata rayuwar ‘yan mata, wanda yake babban haƙƙi ne da ya rataye a wuyan hukumomi da wasu ƙungiyoyin. Babban ƙalubalen da mafi yawan yara mata ke cin karo da su a nan jihar Maradi shine na auren wuri da yake haddasa musu matsaloli a fannoni daban-daban irin su kiwon lafiya, ilimi, zamantakewa. Mafari kenan, ƙungiyoyin duniya irin su UNICEF da UNFPA ke ta fafutukar ganin sun kawo waɗannan yara mata tasu gudunmuwa ta yadda za su kaucewa fadawa matsalar. Sa'adatu Isa na ɗaya daga cikin 'yan matan 21 na Jiratawa da ke ɗaukan horo na gyaran moto.
Abin ga haya da muka bi ta UNFPA aka shegaran aka buɗe mu, kuma gaskiya muka taho. An fara koya min ilimi, mun da yawan can na shekara ɗaya mun gama. Wanga aiki da muka zo abin ga nu APA ce ai ta. Abin ga ta gayyato mu kuma muka zo nan ne. Alhamdulillah, an gode ma Allah.
Kamar da mi da kika iya a nan wurin.
Gaskiya na abin ga na gyaran sufam da buji ka kwance shi ka maida da shantama, ita ma na in kwance ta in maida kaca, ita ma na kwance ta in maida, in ragewa ne na in rage, kuma in ƙara ne na in ƙara, kafureta na abin rage lashi kuma na abin ga in shike na in iska na wucewa ka san shan mai ne yake, in baya wucewa kana ka rage lashi kuma ka gyara shi. Kina in abun ga in iska na wuciya mai mutu yake sha, in ba wuciya kuma gaskiya mutan ka lahaya lawai.
Ilimin wani tsari ne na UNFPA da ke taimakawa 'yan matan su san haƙƙinsu. Madan Zulaha Matu, ma'aikaciya a UNFPA reshen jihar Maradi, ta bayyana mana yadda tsarin yake.
To wanga ilimin da an ka kawo shi dan a kiyaye da auren gaugawa, wannan auren latsaye ake cewa da aihuwa gaugawa don matsaloli da suke kawo. Aka kawo shi first pilot a 2013, sai aka fara a nan da Jiratawa yara 8, aka yi space 2, kowane space na da 40-40. Ana koya musu abin da ya shafi kiwon lahiya da tsafta da zamantakewa da yadda za su yi sana'o'i dala ka maida ta dala 2, yadda za ka yi zaman duniya, ka yi kiyaye zamantakewa da kai da iyaye da abokan zama.
Yayin da Shamsiya Tsahiru da Sharifa Sa'adu suka yi kira da a kama musu bayan sun gama wannan horo za su buɗe nasu garejin.
In muka gama wannan horo, muna fata proje ta samu mu hannu kuma mu buɗe ma'aikatan ta garaji. Gaskiya aiki ana cewa na maza ne, amma mu ma yanzu mata kinan da aikin da namiji ke iya, mu ma mata muna iya. Yanzu in aka ga mun ƙware mun iya, kinan maza mu ma su rinka kawo mu aiki. Gaskiya UNIFIA ta tallafa mun kuma mun ji daɗi, kuma uwayenmu ma su ma sun ji daɗi. Watana ni dai gaskiya yanzu in muka gama wanga horo mu buɗe mu ma garaji ta mu taka mu kenan sannin muna yi.
Bubakar Sa'idu shine magajin garin Jiratawa cewa yayi ana samun ci gaba sosai a wannan al'amari.
Guri da aka samu gaba na canjin ra'ayi, canjin tunani na jama'a ya sauya tunda an tabo al'ummar da ya kamata su ne da ya mata. Abin jin daɗi shi ne wannan aiki da FINEP take kawo mu. Muna shaddada godiyarmu, muna fatan Allah Ubangiji ya sa duka masu hannu da shuni su kawo mu irin wannan fasa'u wanda za su shahi babban sashi na al'umma, wanda duk ci gaban da ake so in ba a tabo shi ba to za a ɗauki lokaci kamu a samu canjin rayuwa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar, yanzu kuma bari in koma gefe Baba Yakubu Makeri ya gabatar mana da wani rahoto na musamman kan tauye 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar Somalia.
Wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na yin kashedi game da hana walwalar 'yancin faɗin albarkacin baki da yake yin barazana ga komawar Somalia akan tafarkin demokaraɗiyya bayan shekaru da dama da ƙasar ta yi tana fama da yaƙi da tashe-tashen haƙula. Wakiliyar muryar Amurka a Geneva, Lisa Schlein, ita ce ta rawaito game da ƙaddamar da wannan rahoton, wanda haɗin gwiwa ne tsakanin cibiyar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniyar. Wannan rahoto mai shafuka 48 ya tattara take haƙƙin bil'adama da suka faru a Somalia, kamar cin zarafin 'yan jarida da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da shugabannin siyasa, ciki har da kashe-kashe da kame da tsarewa da tsoratarwa da kuma rufe muhimman gidajen jaridu. Cecil Poli ita ce mai magana da yawun hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta kuma shaidawa muryar Amurka cewa ana auna waɗanda ake kuntatawa ne da zummar hana faɗan albarkacin baki da kuma bayyana ra'ayoyi. Ta ce ƙungiyar ta'adda ta Al-Shabab tana hana 'yan jarida aiki a duk wuraren da suke ƙarƙashin ikonta da kuma nufin gallazawa ma'aikatan jarida a faɗin ƙasar. Amma ta ƙara da cewa rundunar tsaron tarayya da na jihohi suna zama barazana ga 'yan jarida da 'yan siyasa fiye da kowa.
It's a key concern that remains in Somalia that journalists cannot operate more freely, and over the last 6 months there is a new trend that seems to
Ta ce babban damuwa ce kasancewar zuwa yau 'yan jarida ba su da sukunin yin aikinsu ba tare da tsangwama ba. Ta ce kimanin watanni 6 da suka gabata akwai wani sabon salo da ya kunno kai a cikin wasu jihohin ƙasar, inda wasu mutane da ba a gano ko su wane ne ba suke kuntatawa 'yan jarida akan tituna, suna cin mutuncinsu har da bugu. Ko shakka babu, muna ganin wannan a matsayin babban haɗari ga 'yan jarida da walwalar faɗan albarkacin baki da demokuraɗiyya baki ɗaya. Rahoton ya rawaito cewa an kashe 'yan jarida 30 da 'yan majalisa 18 tsakanin shekaru 4 da suka shuɗe a Somalia. An kuma rawaito batun kame da tsarewa 120 da aka yi wa 'yan jarida tsakanin watan Janairu shekarar 2014 zuwa Yulin shekarar 2016. Poli ta ce mawuyacin abu ne a hukunta masu aikata wannan ta'asar saboda sashen shari'ar Somalia ya yi rauni.
One of the key concerns is about the independence of the justice system because it's still very much guided by clan-based politics.
Wata babban damuwa kuma ita ce 'yancin alƙalanci, saboda har yau siyasar ƙabilanci ne ya mamaye harkokin shari'ar, wanda yake kuma fama da rashawa. Ta ce babu masu sa ido akan ayyuka alƙalan, sakamakon haka ne wannan sashin ke aiki ba tare da yin lissafi game da take 'yancin faɗan albarkacin baki da ake aikatawa ba. Puli ta ce shugabannin 'yan siyasar ƙabilanci su ne ke hana mata shiga siyasa da harkokin jama'a. Ta ce gwamnatin Somalia ta ga wannan rahoto kuma tana ɗaukar abubuwan da ke kushe ciki da shawarwarin rahoton da muhimmanci. Poli ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu ƙwarin gwiwa da yadda gwamnatin ta rungumi rahoton, kuma ta yi kira ga hukumomi da su gaggauta ɗaukar matakai da za su ba da damar 'yancin faɗan albarkacin baki kuma su ƙarfafa aƙidar demokaraɗiyya a Somalia.
To yanzu kuma bari in shigo Malam Makeri, inda zan gabatar da wani rahoto kan matsalar sace-sacen mutane a jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Yanzu haka dai, ayyuka masu satar mutane domin neman kuɗin fansa na fakara ƙazanta a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya. Lamarin da ya kai har anan Jalingofa da jihar jama'a ba su tsira ba, kamar yadda ya faru a bakin bankin Zenit, inda aka yi awon gaba da wani matashi mai kimanin shekaru 28 da haihuwa. Ko da yake daga bisani an matsince shi a wani ƙauye da ke kusa da garin Numan a jihar Adamawa.
A aina aka same shi
Abdul Numan
sun jefa da shi ne ko da yaya kai
a sun jefa da shi ne kai wallahi Haji Ibrahim abubuwan dai jami'an tsaro sai sa ido wannan abubuwan yana yawan faruwa in an fito bankuna in kaka fito ka fito bankuna a zo ka ba hura ma wani abu kai ka rasa inda kake a ji kwaji ku da yadda kai wannan abu ya sha faruwa
bincike na ko nuni da cewa yawaita makamai hannun jama'a shine ma haifar da yawaita ayyukan tadanci kama daga Boko Haram sace mutane wato kidnapping da kuma ayyukan tsageranci a yankin Niger Delta dake da albarkatun mai a Najeriya kuma da nan matsaloli ne ma yasa yanzu ake samun hayyafar kungiyoyin sa kai na yan banga domin su kawo al'umma dauki da kuma taimakawa jami'an tsaro to sai dai kuma tuni ma aka soma kokawa game da wasu kungiyoyin da suka hada da nauni mai yaki da bata gari a jihar Taraba da ake walakabi da Shehu Musa Aljan batun da koyi sa runnan yan sannan jihar soma bincike akan irin waɗannan yan sa kan CP Yakubu Baba Sunana Kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba wanda tun farko mako ya yaba da ayyukan Aljan ya ce fa akwai wani hanzarin da ba gudu ba a yanzu.
To Aljan kokarin da yake ya yi a wasu wurare shi ne ya sa aka kawo shi na sami labari ya zo ya kakkama barayi ya kakkama makamai a hannun barayi ya kawo ɗin yama nuna maka hotunan da na zo na samu wanda aka ce shi ne ya kawo. To amma na sami koke-koke a kan shi. Don na iya tunawa wasu sun zo nan gabana suna bani labari a kan shi to ni kuma na ce to lalalala ina so in dan bincike a kan shi
sautari ma akan zargi irin waɗannan kungiyoyin sa kan ne da wuce makaɗi da rawa wajen yanke wanda ake zargi hukunci ta hanyar ɗauri da ma sauran nau'in azabtarwa to koya masana shari'a ke kallon ayyukan irin waɗannan kungiyoyi a yanzu Barista Idris Jalo wani lauya ne mai zaman kansa ya ko bayyana abin da doka ta tanada
su yan sanda suka iya amfani da wasu mutane don su cimma burin da doka ta ba su amma babu dokan da ya ba wani daban ya kama mutum ya ajiye shi ya hukunta shi akan laifi kan kowane laifi ne sai idan ya kai ma hukuma wa'annan mutane da yan sanda su iya amfani da su ma dole su inda sun kama mutum su kawo ma yan sanda atake yan sanda take da haƙƙi su yi bincike akai sannan su kai su kutu ko kuma su tura su ma'aikatan shari'a ya kamata kuma hukumar yan sanda su dauki mataki akai dan zai zama akwai hasari a ci ko kungiyar loyi saboda hatsari ne ba hatsarin wasa
shi ma da yake zokaci kan wannan batu Dr. Bawa Abdullahi Wase wani masani haka tsaro a Najeriya na mako ganin akwai bukatar hukumomin tsaro a Najeriya da suke gudanar da bincike
akan samu watan basira daga gurin jami'an tsaro waɗansu su shigan burtu su zo su ce za su taimaka musu alhali kuma suna yi ne don su nemi kariya su sauya kamanni an ji masu koma su je su yi barnan su zo su bugi kuma su tafi da dukiyoyin da suka dauka ta wani bangare a duk lokacin da jami'an tsaro suka ga wani ya zo ya ce zai taimaka to shi ma karan kansa ba tare da ya sani ba ya zama a tambayi tarihinsa na farko yaya yake to idan ba a yi haka ba za a yi kiso da kwarkwata.
Dr. Bawa Abdullahi Wase kenan wani masani haka tsaro a Najeriya Ibrahim Abdulaziz. Sashin Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahima daga Taraba kuma bari mu gangaro jihar Filato inda aka samu bullar zazzabin lasa. Zainab Babaji gare ki.
Gwamnatin jihar Filato ta tabbatar da bullar cutar zazzabin lasa a kananan hukumomin Jos ta Arewa da Riyam a jihar Filato. Jami'i mai kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Dr. Nimzin Falam ya shaida mun cewa sun sami rahoton mutum 7 da suka kamu da cutar.
Mun samu kamar mutane guda 7 da suka zo Jude da wannan cuta alamun cutan. Mun yi bincike, mun doka jinin su aka kai Lagos an gwada. A cikin guda 7 din nan guda 2 suna da cutan, amma guda 5 ba su da shi. So yanzu ma cikin 2 din ma an riga an yi musu jinya, wani ma an riga an salame shi. Dayan kuma yana samu lafiya sosai, so ba wani fargaba.
To wani matakai kuka dauka domin tabbatar da cewa sauran mutane ba su kamu da wannan cuta ba?
Mun ba da rahoto zuwa duk kananan hukumomi. In abu aka yawo ku, akwai ma'aikatan da an riga an aza su, muna kiran su rapid response team. Suna ta kan wayar da kan mutane game da wannan cutan. Wannan cutan ana samu ta wani bayara ne cikin fusarin su da kashin su din nan mukan kamu da wannan cutan. So shawaran da muna fada ma mutane, kada ku dinga bar bayaraye su kasace a cikin gidajen.
Jama'a za su san menene alamomin wannan cuta?
Yakan fara da zazzabi, wani lokaci zai zo da tari, wani lokaci sai ka gan kasalan jiki, wani lokaci sai ka gan ido yayi ja, wani lokacin in ya riga ya dan nisa sai ka ga jini zai fara fita a wasu wurare kamar hanci ko ido ko kunne ma za ka gan jini yakan fita.
Dr. Nimzin Falam kenan jami'i mai kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Plateau. Solomon Barnabas Buswat shine jami'in da ke sa ido da bada rahoton bullar cuta a jihar Plateau. Yace duk da yake ba a samu rasa rai ba, jama'a su dauki matakan kare kansu daga wannan cuta mai hadari.
Akwai wasu abincin da ana sayarwa da ba a dafa su sosai, kaman masu shan garin kwaki din nan. Kaga in ba a storing din shi mai kyau ba, beran sun yi fisari kai ba za ka sani ba. In zaka ci abinci dole ka dafa shi yayi kyau, a wanke hannaye. In wanda yana da kudin da zai iya saya abinda muna ce hand sanitizer ya saya, bayan ko ta gaida mutane da yawa ka shafa a hannu don yana cleaning hannu sosai. Idan an zo asibiti da wuri an fara jinya da wuri, mutumin ba zai mutu ba.
Biyo bayan rahoton bullar cutar ta lasa a jihar Plateau, gwamnatin tarayya ta cibiyar takaita yaduwar cututtuka ta turo wata tawaga don gudanar da bincike kan inda cutar ke bullowa da kuma wayarwa jama'a kai kan yadda za su takaita yaduwar ta. Dr. Sam Sambo na ɗaya daga tawagar ta gwamnatin tarayya.
A wurinmu ba a fito a fada cewa wannan na da ciwo, sai an diba ko jini ko wani abu a jikin mutum a ji a auna. Akwai magungunan da aka aiko aka kawo state government sun saya magani da na kyauta ne.
Duk da yake cutar ya zuwa yanzu bata kai ga kisa a jihar ba, bayanai na nuni da cewa cutar zazzabin lasa ta yi sanadin mutuwar mutane a jihohin Anambra, Bauchi, Gombe, yayin da a jihar Rivers ma ake da rahoton bullar cutar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab, yanzu kuma za mu waiwayi wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aiko mana.
Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello daga karamar hukumar Donga jihar Taraba, shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Hakikanin gaskiya, yan gudun hijira da aka damaishe su gidajensu abin ayaba ne, to amma fa lamarin yana buƙatar kyakkyawar kulawa ta ɓangaren tsaro, muhallinsu, imaka da kuma kiwon lafiya. Sannan ba ma kaman ɓangaren tsaro ɗin nan ta don kara a yi baya ba zan.
Ni ne Abubakar Garba ta Bobotu Karfin Madaki. Ra'ayina shi ne da zan ba shugaban ƙasanmu, yake ya ce yana son a yi aikin gona ne tsakani da Allah. To duk wata tractor da wata kayan gona da aka siya tun wancan gwamnatocin suna nan a cikin ƙasan, wasu sun lalace ne, wasu an sace su ne. A yi ƙoƙari a tarkaso masu shi a hannu, a samo su spare part, kuma a yi ƙoƙari a gyara refinery da muke da su guda uku a Najeriya ɗin. Tashi suna aiki, suna tashi diesel da petrol da sauran mai da injinan nan za su yi aiki da su.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Nishayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Baliga Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da kiraye-kirayen da wasu MPDP ke cewa Buhari ya gaza ya sauka, sai mu ce ma abun kunya ne ga ɗan PDP ya ce Buhari ya sauka. Tattalin arzikin Najeriya ya karye ne ta dalilin mulkin da PDP ta yi na fir'aunanci a Najeriya shekaru 16 ta rubuta tattalin arzikin Najeriya ta sanya talakawan Najeriya cikin halin ha'ula'i.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labarai amma fa a takaice.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Barack Obama ya soke ganawar da aka shirya zai yi da shugaban Philippines Rodrigo Duterte, biyo bayan wasu kalamai na batanci da aka rawaito shugaban na Philippines ya yi, inda ya amfani da wasu kalamai munana akan shugaban na Amurka. Tun da farko dai shugaba Obama ya faɗa cewa da ya so ya yi amfani da haɗuwarsu da shugaban da Duterte a wurin taron kolin Laos don tado da maganar wasu mutane sama da 2,000 da aka yi wa kisar gilla bayan zatunsu da aka musu na safarar miyagun kwayoyi da kuma amfani da su, wanda aka yi musu tun lokacin da Duterte ya hau ƙargan mulki a cikin watan Yuni. A nasa ɓangare kuwa Duterte ya kare kansa game da kashe mutanen a bisa hujjar da ya bayar cewa yana biyewa buƙatun waɗanda suka zaɓe shi ne.
To anan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman ma Baba Yakubu Makeri da wanda ya bada umarni Salaman Abu dan mutan Ghana da kuma injine mu na wannan lokacin, wato Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Sai anjima.